Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar sojin Najeriya ta yi sabon kakaki Brigadier General Jude Chukwu da ya mai gurbin Brigadier General Kuka Sheka wanda aka tura makarantar ƙara ƙwarewar manyan jami'an Najeriya a Koro da ke Plateau. Gwamna Abdulaziz ya yi jagoranci wasu gwamnoni biyar zuwa yankin zurmi don jajanta kashe mutane daga 'yan bindiga daɗi.
Matsalacin na waɗanda ke son aikata laifi da ɓarayi.
Ministan jirage Hadi Sirika ya ce ana gab da rantsar da sabbin shugabannin hukumomin gwamnatin Najeriya da aka naɗa bayan samun akasin shigar da sunayen waɗanda suka mutu.
Wannan da ba daɗewa za ka ji an faɗi sunayensu.
Labari da ta fitar na cewa an ceto wasu daga matan sakandaren dafci. Kakakin gwamna Gaidan wato Abdullahi Bego ya ce dogaro ga wata majiya ce da ta zama waras tushe ya jawo labarin. Janar Babangida da Goodluck Jonathan ba su halarci taron majalisar ƙasa ba. Gwamna Ekiti mai adawa da shugaba Buhari ya zo taron da musabaha da shugaba Buhari. Hukumar Aladun Najeriya ta maida wa jihohi fiye da naira miliyan 820 da suka kunshi na waɗanda ba su samu tafiya hajjin bara ba da kuma rashin samun hidimar abinci yadda ya dace ga wasu alhazan. Nasiru da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Jarawan Jihar Filato, Agom Azali, Rabaran Dr. Aziz Wakili, da kuma Sakatare Janar na Ƙungiyar Jama'atu Nasirul Islam Sheikh Dr. Halid Abubakar Aliyu. Ga Sarkin Jarawan Filato Dr. Aziz.
Sunana Agwamizire Rabaran Dr. Aziz Gazi Wakili. Babban abinda nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji game da zaman lafiya tsakanin mu yare 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 da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito, gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban, yare daban-daban, addinai daban-daban. Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa. Bambanta wannan biron, wannan bayare, wannan Fulani, wannan Bahaushe, ko wannan Angas, ko wannan kaza ba, dukkanmu a kamaninsa. Addini kuma sun rai ne, yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne, domin haka ina son yi gargaji kamar haka a kai. Babban murya, mun manta da bambamce, mun rungumi juna, Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da, amma sun koye zaman lafiya da juna, don me mu a wannan zamanin. Ba za mu rike wannan amanan ba. Gaskiya kenan, idan mun tuna al'ummin su Sardauna su Abubakar Tafa Ablewa, idan muka extending nashi bayan arewa zuwa Najeriya gaba ɗaya. Su Azikiwe Awolowo Ocho Babafa mai Awolowo Ocho Nawakin Tola da sauransu sun yi zaman kauna, suka hada kai, suka nemi yanci na ƙasarmu Najeriya gaba ɗaya. Haka da mu arewacin Najeriya, idan mun duba kwanakin baya, irin dressing namu na arewa da ƙasan Yarba da ƙasan Igbo daban-daban. Amma an yi wayi gari sai mun fara gaba kawunanmu, kai shekani ya shiga cikinmu ya rudar da mu, muka kasa ganewa ko me ya faru. A gani na bari mu duba inda muka fito, gama kai ma magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito. Idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiya da mu ba za mu ba. Domin ga ganin zamani da. Da manoma da Fulani muna yi zaman lafiya, kowa yana martaban junansa, kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da yi. Manoma Allah ya danka mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo. Ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna, domin dukkanmu muna da amfani ga rayuwar juna. A wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan, mu koma da zaman lafiyar nan. Ya cancanta mu dubi wani abu, musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka. Fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun yi girma su yi kiwonsu. Manoma kuma su tabbata cewa sun yi kiwon gonakinsu. Da akwai kiwo ko makiyaya. Shi ya sa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona don su mai ciwo a wuri. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka za a ci a wuri. To kowane ƙauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu. Idan kana da yaya biyu ko uku. Idan wa'inda suke na farko sun je makaranta daga karfe 7:30 zuwa ko a ce 12, wa'insu su jira. Bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabbobi. Haka nan Fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun kai mature su lura da shanu. Su sani idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi dukkan mu muna da amfani ga juna
shi ko Sheikh Dr. Hali cewa yayi
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar zaman lafiya da ka zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai abin matsar muhimmanci kuma lalle ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin nitsa wuya zuwa ga Allah ayi bauta shi yasa sallan sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum idan sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu da barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu da barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lalle a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun taɓarɓare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta yi aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai muhimmanci kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ƴaƴansu a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba shugabanni su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu sadaukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai buƙata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakanin shi da Allah jami'an tsaro su bi tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai ma sai da ma mai kowa ya yi kokari ya adalci gaskiya to ana mura sai mu ci gaba Allah ya ba mu lafiya a kasar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana